بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da tilo da 13 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 18 ga watan januwari shekara ta 2011. wannan shi ne kasar na biyar daga cikin jeren jiya karatutukan littafin al-ilm al-saghir wan-nafar al-imamu abu isa muhammad ibn isa ibn saurat at-tirmidhi allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. mun fara shiga ainihin wato matsalolin littafin, waɗanda daga cikin matsaloli mafi muhimmanci a littafin shine littafin ya ɗauko labarin wasu hadisai waɗanda al-imamu tirmidhi a cikin littafin shi ya bayyana cewa waɗannan hadisai malamai sun haɗu akan rashin aiki da su, wato rashin fatawa da su. mun karanta cewa asalin wannan ba ya faru ne domin hadisan masu rauni ba ne, sai dai don ɗayan dalilai kamar haka. dalilin farko, ko dai su malaman suna ganin cewa waɗannan hadisai mansukhai ne, an shafe su, ko kuma suna ganin waɗannan hadisai sahihai ne, kuma hadisai ne waɗanda suke muhkamai, wato ba hadisai ne waɗanda aka shafe su ba, amma kuma abinda zahirin suke bayyanawa to ba shi ne abinda ake fahimta daga gare su ba, sai ya zama suna da wata fahimta akan waɗannan hadisai waɗanda wannan fahimtar ita ce suka amintu da ita. to zahirin abin da kake gani ɗin fa shi ne suke nufi da ba a aiki da shi. ina fata an gane. idan ba ku manta ba cewa ike jami'u ma fi hadhal kitabi min al-hadisi ma'mulun bihi, duk hadisan da ke cikin wannan littafi ana aiki da su. wa qad akhadha bihi ba'd ahli al-ilm, wasu malamai sun yi riko da su. ma khala hadisai in ba hadisai biyu ba. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سوق منكم ولا سفر هكذاكم تو. سنن وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ترمذيتي وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. illolin da ke tattare da wannan hadisi, waɗannan hadisai guda biyu mun bayyana su baki ɗaya ainihin wato a cikin littafin. to akwai wata magana wadda wannan professor Nuruddin Itar ya faɗi a cikin ta'liqin shi da tahqiqin da ya yi wannan littafi na Sharh Ilal Tirmidhi. ina so in karanto ta a nan, ya yi yabo ne da kuma jinjinawa ga littafin al-Imam Tirmidhi a jimillance, ya ce امتاز جامع الامام الترمذي بخصائص هامه تفرد بها بين كتب السنه، منها بيان تفقه العلماء بالحديث وبان يذكر مذاهبهم فيما دل عليه الحديث الوارد في شيء من الاحكام وابتناء انتقاء احاديث الكتاب على هذا الاصل. يجي وانا لتاف ان الامام الترمذي ينا ببنبنت درجه ده سورا لتتفي بعد كومي با نادجا تكي مهمنت ديك دشي a tsakanin sauran littafan sunna. bayanin mazhabobi da ra'ayoyin malamai akan kowane hadisi, idan ya kawo hadisi sai ya tsaya sai ya ce maka to wannan mas'alar da hadisin ke ɗauke da ita wani ga ra'ayin shi, wani ga nashi, wani ga nashi. wannan ƙabila ce da mun tattauna ta a muqaddimar karatunmu na sunan Tirmidhi da muka fara a muciya. sai kuma ya ce bi an yadhkura mazahibahum fi ma dalla alayhi alhadith alwarid fi shay'in min alahkam, sai ya bayyana mazhabobinsu kenan kamar yadda muka bayyana. wannan wani abu ne wanda shi ne zai biyo baya na darasinmu na gaba akan mas'ala ta gaba. ita ce mazhabobin malaman ma da yake kawowa fa, saboda ya nuna maka nagartan maganganun da yake danganta a gare su, zai zo zai kwararo isnadodinsu gaba ɗaya a cikin wannan littafin. to wannan ma tana daga cikin wata miza. sannan wabtina'u intiqa'i ahadithil kitabi ala hadha al-asli, sai kuma al-imam at-tirmidhi ya zama yana da wata siffa ta tacewa da tantance ainihin wato hadisan da ke cikin littafi a bisa wannan aslin. wani asli ne shi ne gano wannan hadisin an yi aiki da shi, wani ya fatawa da shi. to duk da ya gama sai ya tsame wasu hadisai ce to amma waɗannan hadisan su ba a samu wani malami da ya fatawa da su ba. ko kun fahimta to kaga wannan ya ainihin wato ware maka wasu hadisi waɗanda yanzu shikenan idan kana daga cikin waɗanda ke da ra'ayi irin na ƴan mazanjiya waɗanda ke ganin cewa ko wani ya aiki da hadisi ko bai aiki da hadisi ba matukar ya tabbata baka da dalilin abin da ya soke shi baka da dalilin abin da ya karkatar da zahirin ma'anar shi to kai baka iya daukar waɗannan hadisai kai aiki da su in ku kana daga cikin waɗanda suke da ra'ayin wasu daga cikin ƴan mazanjiya irin su Tirmidhi din da kuma mafi yawancin mutaakhirin na cewa matukar hadisi ya inganta ko da bani da dalili akan an soke shi ko da bani da dalili akan wani hadisi da ya karkatar da ma'anar shi sai ki daukar zahirin shin aiki da shi to kai kuma ba za ka yi aiki da waɗannan hadisan ba don haka za ku ga daga cikin waɗanda suka gabata akwai waɗanda suka ɗauki zahirin ainihin wato waɗannan irin hadisan abinda hadisan suka hukunta kawai sai suka ɗauka saboda ne na ɗaya dai hadisan sun inganta na biyu babu wani dalili na a karkatar da ma'anar da hadisan suke zuwa da ita zuwa ga wata ma'anar misali hadisin da ya fi kowanne nauyi shi ne na biyu na magana in mutum ya sha giya karo na farko a kashe shi ainihin bulala in yi na biyu a kashe shi na biyu ainihin bulala na uku ainihin bulala na hudu a kashe shi wannan hadisin babu tantama ko misƙala waratun game da ya inganta kama inda matsala take shi ne ko za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba wasu malamai kai tsaye suka ce ba za a aiki da shi ba wani sai suka ce an shafe shi suka kawo hadisai ingantattu da kuma waɗanda ba su inganta ba to yanzu aje waɗanda ba su inganta ba ingantattun da suka kawo suka mai da su hujja a wajen dalilin rashin kashewar suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin sai da ɗayan dalilai guda uku ake kashe musulmi sai annabi ya lissafa waɗannan dalilai mutumin da ya taɓa aure ya yi zina za a kashe shi da musulmin da ya ridda sai kuma wanda ya yi tawaye daga cikin jama'ar musulmi ma'ana ya khuruji a kansu kenan to yanzu wannan guda uku da aka lissafa a ciki babu wannan mashayin giya a karo na hudu sai suka ce to yanzu wannan dalili ne kenan akan da akwai to da ya zama mutum hudu amma tun da ya lissafa guda uku to wannan ba ya ciki malaman sun ba da amsoshi akan wannan mazhabin kamar irin su Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi mai suna Tahdhib as-Sunan Ibn al-Qayyim ya tsaya ya ba da ansa tsaf yace wancan hadisin am ne wanda ke cewa ihda salasi wannan kuma fa khas ne dan haka za a yi aiki da khas akan am dan haka waɗannan tsakanin su ba nasikh wal mansukh bane umumi ne da khususi kun ga yanzu Ibn al-Qayyim bai yarda da maganar an shafi hadisin ba to wannan shi ne ra'ayin al-Imam Ibn Hazm to amma shi Ibn Hazm sai ya halin shi sai ya israfi israfin da Ibn Hazm ne shi ne hadisan da suka saba wa wannan hadisin kafin su yace ba su inganta ba irin da su ma'ana saba wa wannan hadisin a wurin shi ga wani hadisi dalili ne akan shi hadisin bai inganta ba wallahi alam malamai sun ba da umuri daga cikin matsalolin da ya samu shi ne rashin samuwar littafin al-Imam Tirmidhi ma tukuna a rayuwar shi gaba da to dan haka yanzu kun ga mazhabin da ke cewa an shafa hadisin wannan mazhabin tukuna shi ne ya fi ƙarfi shi ne ya fi yaɗuwa shi ne ya fi yaɗuwa shi ne ya fi samuwa shi ne al-Imam at-Tirmidhi ya karfafe shi wannan ne ma'anar da yake nufi na ba a aiki da hadisin ba waɗanda ba su aiki da hadisin nan ba da yake magana yana magana ba su aiki da hadisin nan ne saboda suna ganin an shafa hadisin to akwai kuma wasu kamar da na faɗi su fa ba suna da dalilin an shafa hadisin ba ne ko kuma ba sun gamsu da dalilin an shafe hadisin ba ne kamar su Ibn Hajar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari istirabi ya yi ta yi sai ya rinka maganganun waɗanda za ka ga a wuri ɗaya ma suna warware junansu balle in ka haɗo da maganganun da ya rinka a wasu wurare game da matsalar kenan Ibn Hajar a zahiri yana daga cikin waɗanda shi kuma matsalar kisa yi musu girma a kashe shi saboda ya sha giya a karo na hudu bayan an yi mai bulala daya biyu uku karo na daya karo na biyu na uku. To akwai waɗanda wannan matsalar sai ta musu girma, sannan a iyakacin abin da ire-iren waɗannan malaman suke gani babu wani wanda ya taɓa fatawa da wannan hadisin, amma sun manta an taɓa samun wanda aka kashe shi a kashi na hudu din, a karo na hudu din. Sheikh Ahmad Shakir duk a cikin ta'liqin shi da yawa Muslim na Imam Ahmad din nan sai da ya kwararo su da kuma littafi su kucin da guda wanda ya rubuta akan matsala. Dan Ahmad Shakir bai dauki matsalar da sauki ba ko misqala dharratin, wallahu alam, saboda shi matsalar ta shafe shi ciki da waje. Na ɗaya shi malamin hadisi ne, na biyu kuma babban alƙali ne wanda yake makomar alƙalai ce na shi a ƙasar Masar. Kaga wannan matsalar idan bai tsaya haƙƙake ta ba akwai matsala shi da kanshi, wallahu alam. Za mu zo mu tattauna ƙabila dangane da shi da wannan littafin nashi da tahqiqin nashi. Kenan akwai wasu da suke ganin girman matsalar ne ya sa suka yi ittirabi ko kuma ba su fito ƙarar sun goyi bayan hadisin ba. Ta nan ga karanta al-Imam Shafi'i a cikin risala ya zo da wata ƙa'ida da ke tabbatar da cewa ba a cewa hadisi kaɗai ba za a yi aiki da shi ba, matuƙar ɓangare ya inganta an fahimci saƙon da yake ɗauke da shi sai in ana da wani dalili, in ko ba haka ba kai tsaye za a iya ɗaukar wannan hadisi ya aiki da shi. Ibn Rajab al-Hanbali ya tabbatar da wannan ƙa'ida a cikin ainihin wato sharhin shi na Sahih al-Bukhari da ya sanya Fathul Bari. Wannan ƙabilar Albani ya kulla ta ɗaya daga cikin ƙawa'id da ya tanzidi da su a Tamamul Minna. To kenan an samu ɗaiɗayar malamai waɗanda tun a da har ta hura zuwa yanzu sun tafi akan babu wani dalili da zai sa ba za a aiki da wannan hadisi ba, za a iya kashewa. Sai dai waɗannan malamai mazhabin su bai shahara ba, kamar yadda mazhabin malaman da suka ce giya ba najasa ba ce tun daga salaf har mutaakhirin, wannan mazhabin tare da cewa shi ne daidai amma bai shahara ba. Giya ba najasa ba ce, in aka zo bayyana saɓanin sai ka ga an ce jumhuri sun ce najasa ce, amma ghairul jumhuri fa sun ce ba najasa ba ce. To haka wannan ƙabilar ma take. To amma wannan ƙabilar ta fi samun jufufi a wajen majiya, magoya bayanta tana da ƙarancin magoya baya. Amma gaskiya saboda Allah ban san dalilin da zai zama gamsasshe a bisa ma'aunai na shari'a da kuma bayan duk wani tahqiqi da zai sa ba za a aiki da wannan hadisi na wanda ya sha giya a karon farko a mai bulala, a karo na biyu a sake mai bulala, a karo na uku a sake mai bulala, a karo na hudu a kashe shi, babu wani abu da zai sa ba za a aiki da wannan hadisin ba. Domin duk dalilan da suka kawo dalilai ne waɗanda in ka so ka iya kiransu dalilai ne na shubha, ba don koyo ba don a lalatar da ma'anar hadisin, amma bai lalatar da ingancin hadisin, dama babu wanda ya ƙarfin halin ma ya haka, domin hadisin ya tabbata da hanyoyin da babu ainihin makawa a kai. To amma shi malam Nuruddin Itar a cikin ta'liqin shi fa da yawa wannan littafin ya tafi a kan tabbas wannan hadisi mansukhi ne, don haka ya suka mai kaushi game da ainihin al-Imam Ibn Hazm. To kuma dama wanda ya san Nuruddin Itar wannan wani abu ne wanda ana sa ran yayi haka dama, domin malamin hadisi ne, Allah ya mishi bawa a ilimin hadisi. Sai dai mas'alolin da ya samu kanshi na tsakanin shi da masu bin manhaji da mazhabi na salafiyya ya sa shi wasu rigingimu ya rinka shiga waɗanda sai rinka bayyana irin yadda yake ittijahin wasu hadisai da kuma ainihin wasu ra'ayoyi na fiqh. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Saboda haka gaskiyar lamari jama'a kun ji bayan wannan maganar, to abin da yake son karanto mana bari ku ji abin da yake. Wa kad bayyana at-Tirmidhi ha huna qa'idatan jalila laha ahammiyatan kabira. Malam Nuruddin yake Tirmidhi dai a nan ya bayyana wata qa'ida mai girma wadda take da girman fa'ida, take da girman muhimmanci. Wa hiya anna jami'a ma fi al-mus'a ma fi al-jami' min al-hadith ma'mul bihi. Cewa duk hadisan da ke cikin littafin nan ana aiki da su. ولم يجمع على ترك العمل به ما خلا حديثين حديثين بيني أكا هدو أكا أي نوع تبار أيكي بس. ولهذا البيان دلالة على قوة الكتاب من هذه الحيثية. تو ومن بيان المترمذي يا ساكي من أتي ومن متاشي yana da karfin daraja ta wannan nahiya, wato duk hadisin da malamai ba su aiki da shi zai iya tantance maka ko da ya inganta. Wa naf'un al-azim da kuma wa naf'un azim da kuma amfani mai girma min faqih da wanda yake harkar fiqh kai la ya amala bi hadisin mansukh dan kada ya aiki da wani hadisi da aka shafe shi bi dalalati inqabil ijma' ala khilafihi, saboda dalilin ijma'i ya hadu akan sabanin abin da hadisin yake ainihin cewa. Kenan yanzu malam Nuruddin yana gani akwai ijma'in da yake shafa hadisi, to kuma kaga wannan wani babi ne a usulul fiqh ayyuka kaunihi muta'awwalan, ko kuma saboda wannan hadisin ba za a aiki da shi bane dan an yi ta'awulin shi ala ghairil mutabadar minhu, sabanin abin da ake iya fahimta a karan farko. Ay mu'allalan, ko kuma saboda an kawo wani dalili bi illati ja'alathu mukhalifan lil ijma', an kawo wani dalili wanda cewa wannan fa ya saba wa ainihin ijma'i. Ina fata an gane. To kun ji waɗannan ta'aliqat da waɗanda ya share fage ne ga maganar, bai shiga asalin maganar ba tukuna, zai zo ya shiga maganar. Amma bari ku ji abin da Ibn Rajab shi ya fara cewa. Sai ce ka anna muradat Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ahadithul ahkam, kamar dai Tirmidhi yana nufin hadisan hukunce hukunce ne, cewa dukkanin hadisan da suke cikin wannan littafin to a zahiri yana nufin hadisai ne na hukunce hukunce, don a ciki akwai hadisai na aqida, akwai hadisai na mu'amala, to a zahiri dai hadisan hukunce hukunce yake nufi. Sai malam Ibn Rajab ya ce wa qad sabata al-kalamu ala hadhain al-hadithayn, bayani ya gabata akan waɗannan hadisai guda biyu. Alladaini ashara ilayhima hazina fi mawdi'ihima min al-kitab, hadisan nan da ainihin Tirmidhi ya nuni a can baya cewa ya fitar da su shi ma a can yi bayani ko. To Ibn Rajab alhamdulillah yana ce maka yayi bayani a wancan gurin, to amma matsala ina bayani miki yana daga cikin ɓangaren sharhin Tirmidhi wanda ya ɓata, don dama yayi da Tirmidhi sharhi ne gaba ɗayan shi, sai sharhin gaba ɗayan littafin ya ɓace sai iya na ilal ɗin shi ne aka samu. To shi ne yake cewa a can ɗin da Tirmidhi ya ce yayi bayani, shi ma Ibn Rajab ɗin yana cewa yayi bayani. Sai ce ya zakarna, kuma a wancan wuri mun ambaci مسالك العلماء فيه ما من النسك وغيره, hanyoyin da malamai suka je don sarrafa waɗannan hadisai na cewa an shafe ko kuma wani bayanin makamancin haka. Amma fa sai malam Ibn Rajab yace wa zakarna aidan an ba'a bihi al-amal bi kulli wahidin minhuma, maganar da Tirmidhi yake cewa malamai sun haɗu akan ba su aiki da waɗannan hadisan ba. Ibn Rajab yace amma a can mun faɗa maka wasu waɗanda su sun yi aiki da kowane ɗaya da wannan hadisi. Kenan wannan bahasin na Ibn Rajab ya nuna maganar Imam Tirmidhi da akwai ainihin wato kuskure a cikinta, don gaskiya an samu ɗin waɗanda suka ɗauki hadisan kai tsaye suka yi aiki da su. To anan shi ne shi malam Nuruddin Aitar sai ce mu nakhisul bahasa fi hadaini alhadithaini ta'awudan lil qari amma fatahu min sharhi al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala wa naf'al dhalika fi amsal hadha in sha Allah fa naqulu, yace to tunda sauran sharhin ya bata to bari mu tattauna maka wannan mas'ala dangane da wannan al'amarin da baka same shi a can ba, to bari mu tattauna maka. To shine nan yazo sai fara tattauna mas'ala dangane da waɗannan hadisai guda biyu. Bayan duk da ya gama tattauna mas'ala game da babu shakka dangane da cewa hadisi ya inganta, hadisai sun inganta, to sai ya fara ɗibo daga cikin ainihin wato maganganun malamai. Sai yake cewa wa rakhasa ba'du ahli al-ilm min at-tabi'ina fi jam'i bayna salatayn lil marid, an samu malamai daga cikin ainihin tabi'ai sun ba da sassauci wasu su akan cewa za a iya hada salloli guda biyu saboda ga mara lafiya. Kaga kenan yanzu in aka tambaye su a ina kuka samu hujjar mara lafiya ku halatta mishi hada azhar da asar ko magriba da isha, sai ce hadisin Ibn Abbas. To ashe kaga a nan yanzu sun yi ta'awilin hadisin ne, ba su yi aiki da shi a bisa zahirin shi ba, don bari ku ji zahirin nashi kamar yadda Nuruddin Aitar ya nuna yadda wasu da yawa suka fahimce shi, kuma ya kamata a fahimce shi a haka, shi ne haɗa sallah ne na haka siddan taqiyin sallah a zahar akan lokacinta, sai lokacinta na muhtari ya fita sannan lokacin la'asar ya shigo sai ka haɗa ka yi magariba ma ka yi mata haka tare da isha. To wasu suka fahimci haka, to a ƙarƙashin wannan fahimtar
sai suka ce to ai wannan haramun ne haka fuddan ka kin sallah akan lokacin ta babu wani uzuri ko kadan amma kar ki minta magana ta fujiya idan sun fahimci haka kamar da yake suna da damar su fahimta amma kuma damar ta su fahimta kusuri ne zai kai ga haka domin aka dubi sababin da yasa shi Ibn Abbas ya kawo hadisin yana hukunta wata bukata ce ta taso akai haka kenan ashe kamar da suke cewa a wata maganar arrabi adrabi na rawa mai riwaya ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito yanzu kenan ba sai su koma su dubi shi Ibn Abbas da ya kawo hadisin menene sababin da yasa ya yi ihtijaji da hadisin saboda ya hada sallah ne ta magariba da isha a daidai lokacin sallar isha din to kuma ba tare da dukkan larurorin da aka san sun zo a hadisi ba ta ka taba shi sai ce saboda Ahmad ya yi haka kana ganin me yasa ya haka yace ya haka ne da nufin in yanayi ya kama wani yayi ka a barge shi to kaga sai ka fara tunanin to ire-iren waɗannan yanayin kenan to shi'a ne suka yi wannan hadisin fahimta buɗaɗɗiyar fahimta cewa wannan hadisi dalili ne akan ana iya mayar da salloli gaba ɗayan azhar da la'asar a dimance su a lokacin guda ɗaya magariba da isha a lokacin guda ɗaya babu wata larurar ruwan sama ko iska ko wani abu makamantan duk abin da ake tunani haka fuddan kamar yadda yake daidai ne a yi ta akan lokaci haka kuma daidai ne a haɗe to kaga wannan fahimtar ita ce ba a samun ta daga wurin wani magabaci ba domin ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna to amma kaga sai aka samu wasu magabata cikin tabi'ai sai suka ɗauki cewa a'a shi hadisin za a iya juya ma'anar shi ya koma ma'anar mara lafiya ba ma kuma ka koma da shi ma'anar mara lafiya ni abin da nake cewa ba bai ya ɗauki wannan ma'ana ba sai dai kai kiyasi kawai sai dai kai kiyasi a ƙarƙashin wannan kenan sai zama ashe shi hadisin ba nassi bane akan abin da kai to babu ne na kiyasi to babu na kiyasi kuma wannan yana da faɗi domin an dubi hadisan da suka yi magana uzurin haɗa sallah ga matafiyi da makamantansu duk za a iya kiyasi daga gare su a halatta mara lafiya ba sai wannan da Ibn Abbas ba ashe zai zama dai lallai hadisin Abdullahi ɗan Abbas yana ɗauke da wani saƙo ne to wani saƙo ne shi ne aikin Ibn Abbas shi ya fassara shi ne buƙata in ta kama to sai malam yake cewa wadihi ya ƙulu Ahmad wa Ishaq Ahmad da Ishaq suka ce ya halatta mara lafiya zai iya haɗa waɗannan salloli وقال بعض اهل العلم وسمها لمن فكت يجمع بين صلاتين في المطر انا ايه هذا صلولي بدادي سبب ضروره وانسان ميكيتي حجر سو ده wannan malami yurdi ne yake gani yana ganin shi ne kiyasi ne daga wannan hadisin amma kuma kabiya bangane da hada salla azhar da la'asar da magriba da isha saboda ruwan sama tana da hadisai na ta kan sahihai sabani yadda galibi nake jin wasu ustazai a Najeriya suna da'awa cewa babu fa wani hadisi sai dai wannan hadisin ne na Ibn Abbas ake kiyasi to ko tunda kiyasi ne ba za su ba don haka har na biyu suna karfin halin cewa haɗin sallah saboda ruwan sama bid'a ce ba bid'a ba ce ta tabbata a cikin hadisai ingantattu da al-Imam Abu Bakr Ibn Abi Shayba ya rawaito da al-Imam al-Baihaqi malam mashhur ya tara su baki daya rubuta littafi su fitin da guda akan wannan kabila to amma abin da yake so ka gane a nan wasu malamai sun ce za a iya hada sallah guda biyu saboda ruwan sama wanda ya kula Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq anan Imam Shafi'i ya faɗa haka Imam Ahmad da Ishaq su ma sun faɗa haka walam yara Shafi'i min marid an yajma'a bayna salatayn amma fa Imam Shafi'i baya ganin halaccin mara lafiya ya hada salloli guda biyu wannan maganar jama'a Tirmidhi ne ya faɗe ta bayan da ya zama kawo wannan hadisin na Abdullahi ɗan Abbas ishara akan cewa idan ma har akwai malaman da suka ɗauki wannan hadisin na Ibn Abbas suka yi aiki da shi to ba za su yi suka ɗauka ba sun yi shi ta'ayuni ne suka ba shi ma'anar rashin lafiya ko ma'anar ainihin wato wani uzuri na ruwan sama ko kun fahimta jama'a to kun ga anan sai malam Nuruddin ne yake cewa walam yubayyin fi hadha al-kalam illatan hadithiyya qadiha fi hadith Ibn Abbas babu wata illa a hadithance da Tirmidhi ya fadi بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش وضع أثره من أجله وإنما احتج بالعمل فقط ونقل أقوال بعض الفقهاء ترين دي كاون دليل مرونة حديث الله سيدي أن بچوان حديث دي كارو دي شيطه هنر ومنت الملسونة حنش كما سيدي حديث مرون نصب بحنش إن ما يريو توشي سيقوم ينا خجة كاركش من المسألة بأيكمي أيكم معلمي da fatawar malamai ita ce fatawar malamai ta koma ne zuwa ga halaccin hada sallah ko dai ga abin da nasu yazo da shi shine jam'i a Arafa da jam'i a Muzdalifa da jam'i a yanayin tafiya ko kuma abin da nasu da zo da shi da suka yi kiyasi shine ruwan sama ko kuma ainihin rashin lafiya sai ce to yanzu waɗannan dalilan guda biyu da su ne shi Tirmidhi ya dauka ya nuna cewa to ka da kenan karshe dan malamin da ya dauki wannan hadisin a kamar ya aiki da shi kalam nawawi fi sharh muslim nawawi ya faɗi a cikin sharh muslim yace wa hadha alladhi qalahu at-tirmidhi fi hadith sharib al-khamr huwa kama qalahu to yanzu kun ga mutum wannan magana tukun tare da cewa zamu dawo kanta wanda ina gani kafin mu ainihin wato koma kanta tukun gaba daya bari mu karasa karanta ainihin mutum waɗanda shi malam Nuruddin ya daga ainihin wato al-Imam An-Nawawi akwai wata magana wadda shi al-Imam An-Nawawi mai shi al-Imam shi Nuruddin Itar ya dauko ta daga Nawawi akan cewa an samu malaman da suka yi wannan fatawar ta cewa shi hadisin zai iya zama na al-jam'u lil haja ne kawai amma in bukata ce ta kawo za a iya yi to shi ne ba a yi din ina faɗin karanto mana ne da harufan shi kuji insha Allah ta'ala wato mas'ala ce wadda yake mai matukar muhimmanci a tsaya a fahimce ta a tattauna ta don kowa ya san ina aka kwana in ya so kuma ya zo ya kara bincike mai yiwuwa shi kuma ya zo da wani karin ilimi wanda zai iya ganowa daga cikin abubuwan da malamai suka abin nan tsallaka kan maganar hadisin kisa ne tukuna kammala tattauna wannan din ba amma da mutum da haka ya kawo shi bari mu ainihin abin da bari ku ji abin da Nawawi ya ce bayan da ya gama kawo ainihin wato maganar da Tirmidhi ya faɗi sai ya ce wa hadha alladhi qalahu Tirmidhi fi hadithi sharib al-khamri huwa kama qalahu maganar kamar yadda Tirmidhi ya faɗe ta haka take fa huwa hadithun mawsuqun wannan hadisi na kashe mashayin giya a karo na hudu hadisi ne da aka shafe shi zallal ijma'u ala nafkihi ijma'in malamai ya yi nuni zuwa ga shafe shi wa amma hadisi ibn Abbas amma shi hadisi ibn Abbas falan yujma'u ala tarkil amal bihi malamai ba su haɗu a kan a bar aiki da shi ba to sai malam Nuruddin ya ce wa hana mushkil kada wannan matsala ce لأن هناك من عمل بالحديث لعذر آخر غير السفر كما ذكر الترمذي نفسه ومن أقول أن لسك أي نوات أيكي بشي حديث أما فجوان عذر من دبعت تيابا أما يبدو دبعت شيني وينسمع برش الله تيا أنا فاتا أنجاني ويمكن أن ندفع الإشكال بأن مراد الترمذي الإجماع على ترك العمل بالحديث بالنسبة من جمع من غير عذر yake to ta iya ya mu wa magana Tirmidhi fahimta cewa Tirmidhi yana nufin malamai sun hadu akan barin aiki da hadisin inda yana magana ne akan hada sallah haka siddan ba shi ba farada sai yake fa inna fi siyaqil hadithi ma yusidu zalika bi zahiri dan azabirin hadisin ya iya fahimta haka a cikin siyaqin shi wa dillu ala qasd Tirmidhi zalika al-ma'na lafz al-hadith alladhi akhrajahu Ibn Abbas fi muqabalati hadithihi al-awwal wa la rayba sun iqabul ijma' ala hurmatil jam'i bayna salatayn li ghayri uzri yace babu shakka malamai sun hada kan haramun ne ba wani uzri mutum kawai ya hada sallah amma al aqwam allati nukida biha kalam at-tirmidhi fa hiya fi jawaz al jam'i li uzri ghayri safar wa yawm arafa wa dhalika ma waqa'a fi al ikhtilaf alladhi dhakarahu al imam at-tirmidhi wa hadha qad ajaba al jumhur an zahir al hadith bi anna al murada بني الجمع السوري بأن تصلى الصلاة الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها كما أوضحته رواية النسائي. ما يقول ما نتتولى wasu malamai sun ce to ai in Tirmidhi ya ce wannan hadisin na Ibn Abbas ba a dauke shi ba sai dai da irin daukar da aka yi mishi, ai akwai malaman da sun dauki wannan hadisin na Ibn Abbas amma sai kuka mu wata fassara cewa jam'i masuri ne, wani irin jam'i kenan ita ta azhar din anta a karshen lokacin ta la asar kuma akai ta a farkon lokacin ta sai zama daga idan da wannan lokacin ta ya fita lokacin ta gaba ya shigo an tashi an yi wanda zai gani sai ce ne an yi jam'i ba tare da dalili ba amma a hakikani fa ba jam'i bane ko ce an yi ta a lokacin ta ne inna ma yaccan a karshe wannan a farkon lokacin ta. To dai ci gaba da ainihin wato tattauna wannan ainihin wato matsala to har ya kawo kuma dangane da abin da ya shafi ainihin wato الإمام ابن حزم يأتي وقد خالف ابن حزم الظاهر وذهب إلى قتل شارب الخمر للمرة الرابعة استدلالا بالحديث المذكور فوقع في المحذور يأتي كاقع بند أكيد أورا شيني كركا أيتي الحديث منسوخي شيني ابن حزم يفادا ما لم يرد دين إتركيه هم يأتي كاقع بند أكيد أورا يفادا كاقع شي يفادا تكيش وانين بسكيا من أبو ساوات من بسكت أوتوا من فهمت وكما شي تند تايمشي to babu ainihin laifi ina fata an gane amma wani abin sha'awa shi da kanshi kuma ne rubin ya ikarfa a cikin wannan bahasin nashi sai da ya bada labarin irin yadda aka samu malam Ahmad Shakir ya tsaya kwankwata matsala kakkab dinta amma kaga duk da yadda ya ishara ya karanta kenan har yanzu dai bai gamsu da maganar Ahmad Shakir ba wanda maganar Ahmad Shakir tana ta bayuwa duk maganar Ahmad Shakir bata Ibn Hazm karshe abu daya take kaiwa shine hadisi sahihi ne babu wani hadisi wanda ya shafe shi sai dai inda suka saba shi ne akwai hadisan da aka kawo cewa sun shafe shi Ibn Hazm gaba daya sai rangata su to shi kuma Ahmad Shakir sun ce a ba rangata su ba ai ba a bayyana matsayin su da kuma matsayin wadancan hadisan shine abin da ne magana yau a tsakanin mutlaqaini da wadanda suke muqayyidai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka to yanzu ya rage waccan magana nake so a yi in karanto mana ta al-Imam at-Tirmidhi ko al-Imam an-Nawawi zama al-Imam an-Nawawi lallai ne ya kawo ta a cikin wannan sharhi ne nashi din kuma na abin nan na sahih Muslim shi malamin ya dauko ta wato ina son ne dan in dan ƙara mana bayani duk da galibin mu nan mun santa magana dangane da halaccin jam'i ɗin min haja wanda jiya mun ɗan fara tsakkaro magana a kai kuma mai ishara a kan cewa insha Allahu ta'ala yau za mu ƙarasa tattauna ta. Sunalan Shu'aib al-Arna'ut a cikin ainihin wato wannan nasu tahqiqin da suka yi wannan ilal din dan fahimta da suka je daidai inda wannan magana take sai kawo duk maganganun da su kawo suka ce a duba hadisin nan a Tirmidhi sai suka ce wa qad basatna al-qawl fi hadha al-hadith mun shimfida magana da sharhi a game da wannan hadisi fi Musnad a Musnad alam da hadisi ta 1953 farje ilaihi ka koma gare ta ashe kun ga ba ni dini ne kawo ta ba shine sai kawo ta a cikin Musnad al-Imam Ahmad wanda suka yi tahqiqi a mujallabi 52 to ga inda maganar take wallahi alhamd bayan duk da saka wannan magana gashi a mujallad na uku sun ga hadisi ne tun daga ainihin wato shafi na 1420 to sai suka fara tattauna mas'alar a hadisance sannan suka da suka daidaita a fiqhance sai daga ƙarshe suka ce wa qala an-nawawi fi sharh muslim nawawi ya faɗi a cikin ainihin sharh muslim yace wa dhahaba jama'atu min al-a'imma an samu jama'a daga cikin limamai sun tafi ila jawazil jam'i fil hadar lil haja idan da bukata ya halatta a iya hada sallah amma liman la yattakhidhu aadatan wanda ba zai mai da shi dabi'a ba wa huwa kuji wannan manhajin da wannan ra'ayin qaul ibn sirina ra'ayin ibn sirina ne ibn sirina ya tafi akan haka malamin imam malik wa ashhab da al-imam ashhab min ashab malik daga cikin almajiran malik wa hakahu al-khattabi an al-qassan ash-shashi al-kabir min ashab ash-shafi'i al-imam al-khattabi ya bada labarin cewa wannan ra'ayin al-qassan ma ash-shashi daga cikin manyan ainihin wato almajiran imam ash-shafi'i amma kuma ash-shashi guda biyu ne shafi'i ke da su akwai al-kabir akwai as-samir to al-kabir in ya tafi akan wannan ra'ayin عن ابي اسحاق المروزي عن جماعه من اصحاب الحديث جاء ان سامو ان هو تو wasu jama'a daga cikin malaman hadisi sun dauki wannan ma'anar cewa za a iya hada sallah guda biyu saboda bukata in ta taso wa ikhtara ibn al-munzir malam Abubakar ibn al-munzir shi kuma malamin da risala ne ya dauki yanzu abin yake so mu fahimta kuma yanzu idan za a yi hadisin Abdullahi ɗan Abbas kyakkyawar fahimta ya kamata a haɗa tare da aikin Abdullahi ɗan Abbas ɗin sannan a fahimce shi don haka kenan a ƙarƙashin haka ashe shi hadisin ba mutlak ba ne ina ma nan ba mutlak ba shi ne ba kamar da ɗan shi'a suka ɗauka ba don ke da dama ɗan shi'a in ka same su waɗanda suke ɗaukar wannan ainihin mazhabin suna aiki da shi in ka ce me yasa sai ka maka yace a cikin bukhari ma akwai hadisi sai ka maka wannan hadisi kamata yayi ka tattara buhus irin waɗannan malamai waɗanda suka nemo dukkan riwayoyin hadisin suka hada su suka tabbatar da ingancin su wanda wannan zai ba da kyakkyawar ma'ana da cikakkiyar fassara da manufar hadisin ashe Abdullahi ɗan Abbas ba yana nufin haka fuddan ba su ba fadada ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi min ba a aina nufin kamar irin yadda wannan hali na bukata ya kama don hali na bukata ya kama wannan zai iya yin wannan to amma ita bukatar da ita ba muhaddada bace don haka ba a kayyade ta din kamar yadda aka kayyade ta tafiya ba ba a kayyade ta kamar yadda aka kayyade ta yin sada ba ba a kayyade ta kamar yadda aka kayyade ta arafa ko ta muzdalifa ba saboda irin bukatar da za ta sami ni dan makaranta da aka sa min jarabawa ta karfe 2 ba zan fita ba sai karfe 6 da rabi lokacin rana ta fadi kaga yanzu karfe 1 sai in tashi in salla azhar da al'asar kaga wannan bukatar yau ta fado min karshen ta ba ta sake fado min ba a rayuwa ko kuma ni likita da aiki ya kama zan yi wa nuna lafiya zan shiga ɗakin tiyata tun daga karfe 1 ba zan fita ba sai karfe 7 na gaida karfe 12 da rabi sai in tashi in yi sallah ta azhar da al'asar saboda azhar ta shiga to kun da ashe wallahi alam haddabe ko kayyade irin waɗannan bukatun suna da yawa don haka kawai sai ibnu abbas ya fassara da cewa arada allah yu'ridu ummatahu yayi haka ne da mutum kada al'ummar shi su yi laifi in sun yi haka ko abu sun yi ba daidai ba to sai a dubi shi aikin da ya yi ya fassara hadisi don haka kenan kaga ɗan shi'a da suka ɗauki zahirin ma'anar hadisin suka fassara ta wadda wallahu a'lam wannan shi ne abin da fuqaha'u na musulunci suka yi ijma'i a kan rashin halaccin shi ɗin to kaga fuqaha'u ɗin sun yi daidai kun fahimta kuma fuqaha'u ɗin sun yi daidai sannan in shi'a ne ko ba in shi'a ba duk wanda ya ɗauki wannan ma'anar to shi ne ya yi kuskure
to amma kuma yanzu wanda ya dauki ma'anar aljihu ni lil haja fa aljihu lil haja ne ya ce shi kuma asaba ya dace me zai ce ya dace saboda an samu hatta wasu jami'i wasu tarin malamai daga cikin salaf da mutaakhirina sun tafi akan wannan din ko kun fahimta to kuma ina son ku fahimci fahimtar su da suka yi hadisin ba ba kiyasi bane fahimtar tana cikin hadisin ne da aikin ne riwayar hadisin jama'a kun fahimta to shi ke nuna wannan hadisin ke to zo hadisin kisa hadisin kisa kamar da nake ina son ku samu littafin tamamul minna ku karanta ka'idar da kyau tukuna inda ya ɗibo maganganun su Shafi'i da makamantansu haƙiƙanin al'amari fa ku duba hadisin galibin su ba sa tsaya suna kallon shi da ainihin itibar abin da hadisi yake cewa wanda ya sha giya a na ɗaya a yi mishi bulala wanda ya sha a na biyu a sake mishi bulala wanda ya sha a na uku a yi mishi bulala sannan a na hudu ya kashe shi galibai sun suka tashi duban hadisin sai su tsallake matakan nan guda uku sai su hangi kisar kai in dai ba ya riga ya zama addicted ya jarabci da giya ba ko kun fahimta bin nan da za a yi a ce a cikin wata ɗaya ko a wata biyu ko a wata biyar irin haka ba ta in ya riga ya jarabci da giya amma in dai ya sha giya ne sha na tsautsayi ko kuma sabon shi ba ko ba ta kama shi ba ma'ana a rayuwar shi har yi mata wannan shan da za a yi haka shi ne malamai suka ce to babu alkhairi ne da rayuwar shi don haka shi hadisi ya zo da hukuncin haddi ne da mashayin giya a mataki na hudu ba kai a ce yaya da mutum ya sha giya za a kashe shi wannan hadisi ya saba a'a irin waɗannan hukunce-hukuncen sun zo akan wasu hadisan ko kuma akan wasu matsalolin da cikin wanda yake da baiwa fitin zina ya mata goro in ta sake ya mata in ta sake ya mata in ta sake ko da da tarnaƙi ne ya bayar da ita ya fiyar da ita mana ko nawa ne aka fiye ta ya fiyar da ita don yake nan nan kuma ana cewa kenan ya yi asara kuɗin shi idan ya fiye ta naira 50,000 yanzu ko da naira 5,000 ne ya fiyar da ita kuna fahimta jama'a to sakamakon wannan ya kamata ka natsu ka fahimci haƙiƙanin a tsaya a yi wa hadisin kyakkyawar fahimta tukuna sannan sai a gwada hukuncin da yake ɗauke da shi amma kuma kar a manta kamar da nake cewa ba ka da wani dalili ba bayan abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba an samu aikin salaf a kan saɓanin shi ba ne don wasu ina son ku gane sun ɗauko wannan dalilin cewa to an yi ina bin manhajin salaf ne ba za mu fassara hadisi ba sai da abin da salaf suka fassara shi gaskiya ne ƙa'ida amma nan ba a samu wata fassara daga aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda take akasin wannan ba balle a ce yaya salaf sun yi aiki da saɓanin wannan in kuma za mu zo mu yi aiki da shi don abin da za ka duba mutane nawa ne a zamanin salaf ɗin tukuna a tarihin ruwan kisa ya sake sha kuna fahimta da kyau saboda haka wannan abu ne wanda koda a hukunce ɗin fa zai faru ne a babi na nudu ɗan kaɗan ne ba za mu na ne irin na yanzu ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am na'am
mara lafiya ko game da ruwan sama ya ce da ni a jikin ma'ashi ke yasu ba ko?
Ko, me yasa?
akwai
ruwa
da kuma tunan matakun a wannan gari
akwai
in haka jiji a jikin kenan akwai halaskin in tsoro ne a yada in safar ne a yada ba za a ce kiyasi da
shi a ai kuma ba lallai shi malaman da suka yi wancan hukuncin da kuma sun haɗu da wannan riwayar ba don ba a yanzu ake magana ba ana magana lokacin da hadisan ba tare suke wuri ɗaya ba a matsalolin da daga cikin matsalolin da suka rinka faruwa ga malaman kenan haɗari wayoyin nan da mutaakhiri ne suka zo suna yi daga baya ya taimaka wajen wasu abubuwan da ulama'u suka yi hukunci ya canza hukuncen tare da cewa kuma akwai yanayin da sai zama cikin ulama'u ɗin sun samu riwayar amma ba ta zo musu ta hanyar ingantacciya ba ce sai suka watsar da ita to ta yi kai kuma sai ka same ta ta wata hanyar da ta inganta shi kenan ko kuma shi ɗin ta zo musu ta wannan hanyar amma shi a wurin shi a iya masanin shi ba ta inganta ba sai daga baya matsalar da ake zargi a sai mata kuskuren fahimta ne don haka ya raunata matsalar kai kuma an zo an haka ita kamar misali yawa daga cikin ulama'u suna raudata riwayar Bahzu ɗan Hakim an abiba an jaddihi da riwayar Amr ibn Shu'aib an abiba an jaddihi amma riwaya ce wadda la takullu an darajatil hasan to Allah madaukakin sarki ya taimaka to ina son ne kamar yadda ni muku alƙawari a jiya cewa in Allah ya so za mu yi ƙoƙarin tattaro wasu hadisai banda waɗannan waɗanda su ma suka sha irin wannan karamiyar amma zan yi mana waɗannan karatuttuka ne a taƙaice daga cikin wannan sharhi na Ilalul Tirmidhi ga shi shi Ibn Rajab yake faslun fi fardi ahadith ittafaqa al-ulama'u ala 'adam al-amal biha yake to ga wani fasli da zai kwararo wasu hadisan kuma waɗanda malamai su ma sun haɗu akan rashin aiki da su amma ina son ku gane kafin nan shi malam Ibn Rajab akwai wata matsala da ya faɗi yake wa qad rawa at-Tirmidhi fi kitab al-Hajj hadith Jabir fi at-Talbiya 'an an-nisa'i thumma dhakara al-ijma'a annahu la yulabba 'an an-nisa' فهذا ينبغي ان يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي الترمذي ياتي حديثه جرابير في ابن رجب يكي تو اما شي دكان في الترمذي يروي حديث جابر اقرقش مسألة حج سوى باء ومات تلبية قوة نتسيدي ابتت تلبية دكانتا كما ينبغي سوى ما لم يسي اجماء احكا سيكي تو كادتي من ياك مات وانا حديثي يرمنا اكتنا او الترمذي don shi hadisin yana nuna ne yana nuna za a iya yi musu shi kuma Tirmidhi ya ce ne ba a yi musu kuma an yi ijma'i a fakaice an yi ijma'i a kan me kenan kar a yi aiki da hadisin a fakaice an yi ijma'i kenan akan kada a yi aiki da hadisin sai yake to kaga ya kamata kenan wannan ya zama shi ne hadisi na uku yadda hadisin yake shi ne كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نلبي عن النساء من كفر كي منه ماتا تلبية ونرمي عن الصبيان منه ويارك أمانا كنا أو نجيفا وكنت فيك يا جماعة قال أبو إيسا في أبو إيسا يكي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية انتهى بعروسه كيف هذه رواية غريبة ليس لها ما يؤيدها وقد انعقد الإجماع على خلاف هذا الحديث كما ذكره كما ذكر الترمذي وكنت فهمت يا جماعة وإذا أبن دباء تشيني wannan hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba idan ya tabbata to ya kamata a yi ilhaƙin shi wanda in ko bai tabbata ba dan me za ka danganta wa salaf abinda bai tabbata ba daga gare su dan haka sai ya ce wa illatuhu illar shi malam Nuruddin ne yake takhriji yake nuna al-wasiqi al-imam al-wasiqi din shaykh at-Tirmidhi fi hadha al-hadith malamin Tirmidhi a cikin wannan hadisin
وراويه عن ابن نمير تكون وندي رويته بقى ابن نمير قال المبارك فوري مال عبد الرحمن المبارك فوري تكون توفة الأهود مجلة نبي شافي نتعني دا شابيوتي أخرج هذا الحديث أحمد يتي أما فأحمد نهاتك دون حديثه وابن ماجه بابن ماجه وابن أبي شيبة بابن أبي شيبة باللفظ بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج تارد من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا النساء والصبيان من تارد ما تدير فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه سيارا في مكنس أينهم تلبية كما مكنس جيفة قال ابن القطان ابن القطان يتي ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب lafazin nan na ibnu abi shayba wanda yake yaran muka wa talbiya ya fi zama daidai fiye da wancan lafazin na tirmidhi wanda yake cewa mata da yara sai ce fa innal mar'ata la yulabbi anha ghayra domin mace babu wani wanda zai mata talbiya a madadinta ajma ala zalika ahli al-ilm malaman sun hadu akan haka intaha kalamul mubarak fori maganar mubarak fori ta kare sai ce wa hadha ta'lim وجدت نحوه لابن القطان في كتاب الرد على ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام المخطوط في الظاهرية من تأليف الذهبي حكيت وانا المدنة دا مكت اقول دا المبارك فوريكو دكونا وانا الدليل حكي ناسا موت ابن القطان ياويتا اتكن ايلهم واتو لتاس الذهبي يسمى ولتاس الرد على ابن القطان في كتابي الوهم والإيهام وانديك الرجوتين هنمي شي لكتاسي ذهب يرجو تاشي وقد أقره الذهب ذهب يتبت دعيتا ثم أصم فديك وانا أجلين مصمم دم قلب دمك تاير باك مات مدين جدك إيتا وانزم دم من أبن تكي تواشيني نفذين حديث ترمدينا تكونا كفكرين سبب حكا دعور malamai ba sa aiki da wannan lafazin hadisin ma to wannan hadisin ma gaba ɗaya ma babu shi yawa dan haka bata taso ba ashe abinda malamai suka hadu akan din daidai ne kuma babu wani hadisi da yake ya saba musu sai wannan hadisi wanda yake mafi karancin hukunci shi ne kace mishi sharh saboda waɗannan malaman da suka riwaye shi suka saba wa riwayar da Ibn al-Qattan wanda Zahab ya tabbatar mutane ne amintattu kuma kun fahimta to kun dai yadda maganar take kenan yanzu idan malam Ibn Rajab ya ce to Tirmidhi ya lazimce shi ya saka wannan a matsayin na uku amma kun ga sai ce ne man yu'khadhu bi sayyi inda Tirmidhi amma kar mu manta shi Tirmidhi ko da ya kawo waɗancan hadisan guda biyu aiki waɗancan hadisan guda biyu shi da kansa ya tabbatar da ingancin su amma wannan hadisin fa shi da kansa ya ce gharibun idan Tirmidhi ya ce gharibun kadai yana nufin da'if za mu zo mu ƙara bayani akan wannan kenan lazim ta mishi da Ibn Rajab ya so yayi ya hada wannan a matsayin hadisi na uku ba zai ci ba sai inda Tirmidhi ya gamsu cewa wannan hadisi sahihi ne malamai suka hadu akan watsi da shi to da sai a ilhaƙin shi da haka ba kun fahimta to Allah madaukakin sarki ya taimaka to yanzu bari mu karanta waɗannan hadisai da za ku ji kamar yadda nake akwai hadisan da ni da kaina ina fatawa da su amma kuma za ku ji menene ya faru ga malam Ibn Rajab ya ce zai kwararo su kuma an haɗu akan cewa sam ba a aiki da su wa qad waradat ahadithu ukhra Ibn Hajar ya ce wasu hadisan sun zo amma bari ku ji sai ce qadda'a ba'dahum wasu malamai sun yi da'awa annahu lam yu'mal biha aidan su ma ba aiki da su ba kamar yadda kaga can Tirmidhi ma in ka zo ka iya cewa yayi da'awar an hadu to nan ma wasu malaman sun yi da'awar cewa ba a aiki da su wakar zakarna galiba ha fi hadha alkitab yake nufi yankin sun faɗe su a wannan littafi ma'ana a sharhin kenan da nake cewa ya bata fannin hama kharraja at-tirmidhi daga cikin su akwai wadanda tirmidhi ya fitar da su wa aktharuha amma mafi yawancin su lam yukharrijhu tirmidhi bai fitar da su ba fannin daga cikin su akwai hadisi man ghassala maytan falyaghtasil wanda duk ya wanke mana kito ya wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma duk ya dauki mana ci to yayi alwala to wannan hadisin wasu malamai sun yi da'awar ba a aiki da shi tare da cewa hadisin nan Abu Dawud ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi kuma shi da kansa ya ce hadisi ne hasan ko kun fahimta jama'a to wannan malami Nuruddin Ikar Baruku da abin da yake sai ce وقد انتقد على الترمذي تحسينه للحديث الترمذي ياتي حديث حسن لي فذاك تجاران شي لكن يجاب عنه بما قاله الحافظ ابن حجر في دي تجاران ده اكاي مي شي ما وند يي تجاران ما شي ذا ا تشنا شي جاران ده امثر ده ابن حجر يا باير تيوا طرقه كثيره هنيين حديث سنه ده يوا وفيه خلاف طويل akwai kuma saɓani mai tsawo game da za a iya kyautata shi ko ba za a iya kyautata shi ba zai kai matsayin sahihi ko ba zai kai matsayin sahihi ba wa aswa'u ahwalihi Ibn Hajar yake mafi munin halin da wannan hadisi zai kasance an ya kuma hasanin ya zama hasan wannan magana ita ce daidai
irin wannan kabiyar ta so ta yi ɗaya da kabiyar sallama ɗaya kabiyar sallama ɗaya wadda al'imamun Baihaqi ya fitar da ainihin wato hadisanta ita ma ta so ta samu wannan matsala ce wadda yake malamai sun yi saɓani mai yawa a kai bayan duka saɓanin da ke ce ku can kayya kaya kaya ƙarshe dai ta tabbata cewa hasanin kuma ma akwai isnadin da in ka ce zai iya zama sahih daga ciki
to baka ainihin yi barna ba
kun ji wannan haka matsalar hadisin al-uzunani min ar-ra'si ita ma bayan an yi dogayen maganganu karshe dai kat aswa hal al-hadith an yakuna hasanan to akwai idan waɗannan haka hadisin zakka nake ba a yi wa zakka sai abubuwa hudu inabi da dabini da sha'ir da alkama wannan hadisin shi na haka aka yi irin wannan ta taɓurzar to irin waɗannan in ka zo ba zama za ka yi in wa'azi kake ce ka feɗe a'a kawai ga cewa wannan hadisi ya inganta masha Allah a ci gaba da aiki ne to in akwai wani ɗalibi ne zai tsangwalo magana sai ka ce bari ka zo ka same ni halawa za ka ci hadisin ya inganta bayan hadisin da ƙarna isha a matsayin shi na hasan sai ka ce in ta ya inganta ke ne domin hasan ɗin jimilla ne na ne sabuwa ko kun fahimta ma'ana ba kana nufin sahihi ba ne istilahan kana nufin sahihi ne hukuman ai a sahihu a nan da kake kana nufin maqbul ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to amma bari ku ji idan ka karanta littafin Saidul Qadir Saidul Qadir ga shi nan jama'a shi ne littafin da al-imamu al-allamatu al-munawi malam abdurra'uf ya rubuta shi ka gan shi sharhi ne na al-jami'u al-saghir ga shi ne nukar da muke da ita mujalladai shi da take da su to in ka karanta sharhin wannan littafin za ka ji abin da malam munawi yake cewa wa qala abu dawuda Abu Dawud ko sai yake haza mansukun an shafe shi to kaga irin maganar kenan cewa haza mansukun yana nufin ne ba a aiki da shi amma bari in nuna zan faɗakar da ku wata magana wadda yau za mu same ta da dama ko kuma karatun mu na gaba cewa hadisi fa mansuki dalili ne akan fa ka inganta shi ban baka inganta shi ba misali yanzu ɗalibi ne sai kake kai na kore ka daga ajina dalili ne akan shi dan ajin ne amma wani ƙato ne ya zo ya zauna kake kai malam me ya kawo ka
cewa na zo yanzu karatu ne kai ai ba dan adina bane kai ba dan makaranta ba suka fita to haka ji aka ce ai an kore shi daga makarantar ma'ana kamar dama an yadda kenan yawa saboda haka cewa hadisi fa mansuhi ku kiyaye dalili ne akan inganta shi kun bi tabiya ta daya
jam'i tsakanin wani hadisi da wani dalili ne akan ka inganta shi shi Albani a cikin silsilar da'ifa ne ta kwaramiya da shi da wasu malamai akan sun ce wani da ya zo ya ce hadisi karaman sufi ne ya gani Albani ta ce ya inganta shi kenan musamman in ya amince wannan malami ne ko da bai yadda da naskh din ba ka dauko hadisin i'tikafi babu i'tikafi sai a masallaci uku masallacin Ka'aba masallaci annabi masallacin Qudus sahawi da yake cikin sharh mushkil al-athar sai ya ce wannan hadisi mansukh ne sai Albani ya ce ya inganta shi iljani ne amma kar ku manta wata magana da na faɗi cewa sai in ya yadda cewa malami ne akwai mutanen da matukar da su yadda ya inganta ba kuma ɓata lokacin su cewa mansuhi ne bai taso ba kuma ɓata lokacin su wajen jam'i tsakanin shi da wani ma bai taso ba amma ilzami ne ba kuma lallai ya zama haka ba dan ta iya yiwuwa yana daga cikin mutanen da sun yadda hadisi da'ifi ne amma da'ifancin bai kai ya komo ba za su iya aiki da shi kaga shi in ka je ka ce sun hassana shi ko sun sahaha shi kaga ka arba kin su ka ci musu albasa kun fitin ga jama'a saboda haka ni ina son ne ku gane wata ka'ida kawai wato duk sanda zaka ce hadisin nan mansukhi ne a ka'idance tana nuna ka amince da hadisin ne duk sanda zaka ce wannan hadisin ya saba wa wancan a ka'idance ne kake nunawa ya inganta dan da baka inganta shi ba zaka yi kokarin hada shi da wani wanda ya inganta ba balle ka sha wuya ko kuma ka bayyana shi ɗaya hadisin wuya jama'a kun fahimta kenan yanzu Abu Dawuda ya tabbatar da ingancin wannan hadisi a zahiri amma sai yace an shafe shi to in ka gane Abu Dawuda ya ce an shafe shi ko to irin waɗannan maganganun ne Ibn Rajab yake cewa wasu sun yi da'awar waɗannan hadisan an yi ittifaqi akan ka a aiki da su amma magana ita ce yanzu wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ya inganta hadisin daukar mahaici wanda bai dauke shi wanka wanda ya wanke shi ya wanka wanda ya dauke shi yayi alwala to bari ku ji sai ce wa qad qala al-khattabi al-imam al-khattabi ya fadi a cikin ma'alim as-sunan sharhi na Abu Dawuda mafi dadewa a duniya da musulmi suke da shi shine wannan ma'alim as-sunan din jama'a gashi nan mujallabi biyu da jibi Aisha annabi guda hudu ina fata an gane yake la a'lamu ahadan min al-ulama iqala bi wujudi dhalika in san wani malami da ya fada haka a matsayin wajibi ba ma'ana ban san malamin da ya dauki hadisin a zahirin shi ba in ka dubi zahirin hadisin ya kamata ya nuna ne wajibi dan amrin fal yaghtasil fal yatawadda sai Khattabi yake ban san malamin da ya tafi akan zahirin hadisin ba dan haka in ka karanta Albani a cikin ahkamul jana'iz ya kawo kabiyar yake a zahiri wannan hadisin yana nuna cewa yin wankan wajibi ne yin alwalar wajiba ce yake to sai dai kuma an samu wasu nasoshi waɗanda suka sarrafa shi daga wajen cin zuwa mustahabbanci sai kawo nasoshin sai tabbatar da hukuncin sai ce walakin al-qa'ila bi ibadihi ko yahmiluhu ala an-nadbi wa zalika amalun bihi yake sai dai kuma duk wanda ya bada fatawa da cewa yin waɗannan abubuwan mustahabbi ne to ka ga kenan aiki da hadisin kenan dan haka kenan waɗanda suka ce ba a aiki da hadisin ko dai zama suna nufin ba a aiki da shi ko ba a samu wani wanda ya fatawa da shi a bisa zahirin shi ba ko kun fahimta to a irin nan ne Ibn Hazm yakan samu kuskure din saboda yana da qillatul bida'a ba qillatul bida'a ta hadisin ba ta jiraya ba ta riwaya yana da karancin hadisai a hannun shi to in ya samu guda daya sai kankane shi kawai sai tafi a zahirin shi duk yadda za a yi ba zai kayu ba to amma daga bayan aka zo aka samu wasu riwayoyi dole sai a yi tarjihi Ibn Hazm ya dauki mazhabin
sai dai a yadda ya dauka ne yayi zafi. To kun fahimta? Dan haka gaskiya jama'a littafin muhalla tsakani da Allah da kulli insafin littafi ne na malamai da ɗaliban ilimi da suka goge game da shiga rigingimin malamai. Amma wallahi a cikin dunduka irin namu haka to ba abin da littafin muhalla zai kara sai ne ɗani har da malaman irin waɗannan na cikin gari ba wai ɗaliban ilimi ne. Amma ɗaliban ilimi na gaske da malamai na gaske to littafi ne mai amfani. Dan haka muka karanta tarihin Ibn Hazm a cikin Shuru' Alamin Nubala za ga Zahabi ya ce duk malamin da ya mallaki littafin al-muhalla da littafin al-mughni na Ibn Qudama da littafin al-majmu'u sharh al-muhaddam na Nawawi to wannan ya zama hada kayan aiki. Saboda in dai suke ne kaf to za ka same shi a cikin wannan littafin. Ko kun fahimta? To amma kai ka duba in ba dan insafi irin na Zahabi ba yana da wahala a iya yabawa al-muhalla haka. Domin shi kanshi Zahabi da ya zo cikin tarihin na Ibn Hazm sai da ya kawo munanan maganganun da aka yi akan Ibn Hazm waɗanda Ibn al-Arabi ne galibi ya yi su. Yake cewa na je gabas na dawo sai na zo na samu wani matashi ne ya tara matasa sun kewaye shi ba abin da suke sai rabbi ga malamai kuma su ne wa malamai dariya su ne musu izgulanci. Dan Ibn Hazm sai da ya salon sun kowa dan sai da ya kai malamai suna ta'awudi daga bakin Ibn Hazm da alƙalamin shi cewa Allah ya tsare ni daga takobin Hajjaj da kuma alƙalamin Ibn Hazm. Dan in Ibn Hazm ya goga alƙalami akan takarda game da kai to ka kaɗe wasu huta ba ta sai da ya mutu sai Allah ya mishi da jeran kwana sai suka huta. Amma wallahi sai da ya sa suka yi shiru su baji su Ibn al-Arabi to dan haka da ya mutu kuma kai a ya kaɗe sun tarbutar mutar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan aka kunne ji wannan. Saboda haka kun ji hadisi na daya dan haka kenan yanzu wannan hadisin da'awar cewa an shafe shi bata taso ba ko da wani ya dauki zahirin shi to ba ta kace an shafe shi ba sai dai kace a ya dora wa hadisin hukuncin da ya wuce shi. Amma fa bari ku ji ga mutumin da kuma shi kadai ya samu ya hukunci da shi zahirin shi ne hukunta haka domin shi ma albani da ya wancan aikin ya yi ne saboda ne ya samu wasu hadisan da suka taimaka mishi ya daidaita hukuncin. To wanda bai samu haka ba a ilmance yana da yankin da dubi zahirin hadisin ya ce yana wajarta alwalai yana wajarta wanka in yi haka bai saba wa ka'ida ta usul ba wato ba magana ce kawai ta san zuciya yayi ba. Allah ya taimaka. ومن ها حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. خروي كندي بجتكم أي من هذا حديث هذا أكيد دعورتي وأنشا في سو وكما حديثا باع أي كده سو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجتي النبي يا الولا يا الولا سو أكو سيتي تدوان بيكالي أكن هكا كوي رجل to ya nuna na kuma ya yi zalunci. Sai Allah ya ce wa kad zakara muslimun al-ijma'a ala khilafihi. Al-Imam Muslim ya ambaci cewa an hadu akan aiki da sabanin hadisin. Dan shi hadisin yana cewa in ka sake kai alwala ka wanke mada so dubu ka yi zalunci kuma ka nuna na. In kai ce hudu ko sama da haka ka yi zalunci kuma ka nuna na. Jama'a kun fahimci wannan? Gashi ya kawo ainihin wato takhrijin wannan hadisi cewa Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah da Ahmad sun fitar da wannan hadisi ya tabbatar da cewa kuma isnadin wannan hadisi hasan ne. Domin ne riwaya Amr ibn Shu'aib ce an abiza an jaddihi mun bayyana magana akan ta. Ko kun fahimta? Wannan kenan har ya kawo hujja da cewa a duba littafin ainihin nasu birraya da kuma littafin at-talkhis al-hadir. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To sai dai kuma maganar auna ƙasa auna ƙasa ina son ku koma ku yi nazari wannan auna ƙasa ita ce take da matsala. Domin ƙari akan guda hudu wannan kalbin malamai sun haɗu akan ya wuce ƙa'ida. Amma gazawa daga guda uku fa ai ƙari akan guda uku afwan ƙari akan guda uku wannan shi ne malamai suka haɗu. Amma gazawa akan uku fa wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yin wasu babobin babo wasu wasu guda biyu babu laifi akan haka. To wannan ainihin wato riwayar ita ce gaskiya take da matsala wadda gashi yake laisa inda ghairu abi dauda abu dauda ne yake da wannan karin ainihin riwayar ko kun fahimta jama'a. To gaskiya wannan karin kalmar ita ce matsala a cikin hadisi, ina fata an gane. To sa'annan sai kuma yake wannan ya hadisu at-tayammum ila al-manakib wal abat, daga cikin hadisan da malamai suka hadu akan kar ai aiki da su akwai hadisan taimama zuwa ga ainihin wato manakib zuwa kafada da hammata, akwai hadisai da suka zo akan haka suna ga sunan suna cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah. Ko kun fahimta? To abin da nake so marmaza in fadakar tukuna da ina son ne gaba ɗaya in bayyana matsayin waɗannan hadisan tukuna da yadda ya kamata abin nan. Ya kamata ku gane wasu hadisan da malamai suka haɗu akan kada ai aiki da su sun haɗu ne saboda dalilan da muka gabatar a baya shine nafaq, ko kuma sun yi ta'awili ne akan wata ma'ana. To wasu hadisan kuma rashin inganci ne, yanzu wannan hadisin gaskiya hadisi ne da bai inganta ba ko kaɗan, ina fata an gane. Yawwa gaskiya bai inganta ba, don haka maganar a tsaya ma ana magana cewa ko hadisin za a ɗauke shi a matsayin mansuhi, don wasu sun yi iddi'a'in cewa hadisin mansuhi ne. A'a, hadisin da ke magana in an yi taimama jama'a a shafi fuska da tafukan hannaye shine Bukhari ya ruwaito da Ibn Hudayma. To amma akwai hadisai kuma waɗanda su kuma munkarai ne matrukai suka ruwaito su, waɗanda ke cewa a shafa zuwa gwiwar hannu ba su inganta ba. To amma su waɗannan suna cewa ne in aka shafo ta nuna a wuto ta har ta kawo hammata a shafa har kan kafada, to waɗannan gaba ɗin su ma munkarai ne. To su ne malamai suka haɗu akan rashin aiki da su. Amma waɗancan an samu malaman da suka yi fatawa da cewa taimama in an zo ba a shafa har gwiwar hannu, ku kiyaye wannan, an samu malamai akan haka. Don haka kun ga su ba a haɗu akan watsar da su ba, ko da ita ba su inganta ba. Amma waɗannan ba su inganta ba kuma an haɗu akan alwatsi da su, shikenan kasallahu almu'minuna alqital. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai dai al-Imam Ibn Hazm ya binciko shi a iya binciken shi ya gano cewa Ammar Ibn Yasir yana ainihin aiki da hadisin. Yanzu kan an tambaye ka me za ka ce? A'a, ai Ibn Hazm ya wani hali nashi ne, ai sun ka tsane da karatun muhallatu kuma ba gane wasu halaye na Ibn Hazm. Kun fahimta? Maganar da ka faɗa a ciki yana da ilzamat ne. Amma ruɗan Yasir ba da aka aike shi gane ba ta kama shi zuwa yau birgina ba? To shi ne Ibn Hazm ya ga to wanda ya birgina shi mazhabin shi na ya wuce kafaɗa. Ko kuna fahimta? To za a ku samu wani malami shi ma bazahiri ne ya zauna ya yi aiki akan muhallal, yace in ne suna da rai mazhabin Ibn Hazm ba zai mutu ba. Ga shi mujallad biyu ya zauna ya yi tarihin Ibn Hazm da zahiriyar da wane ne, shi ma zahiri ne yake bi a yanzu. Ko kun fahimta? Yace haƙiƙin matsalolin matsalolin muhalla ne, ya bi tas ya ƙara fito da su, ya shafa musu jambaki da oda su ƙara fitowa in dai suna nan. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka shi Ibn Hazm fa da yake cewa yau wannan mazhabin Ammar ne, ma'ana wannan ma an rage a mazhabin Ammar. Amma manta cewa Ammar wannan mazhabin nasu da kuskure ne ya ijtihadi ko kuma ya dawo da kanshi, amma Ibn Hazm kawai sai yace mazhabin shi ne. Kuma ya danganta wannan mazhabin ma har wa yau zuwa ga al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri, wanda kuma shi ya rawaito hadisin Ammar din can. Me yasa? Saboda da ya rawaito bewa Ammar na kabila, shi yasa malamin yace huwa ba'idun jiddan, yace li anna Ammaran abtaba tayammum darbatan wahida للوجه والكفين، وكأن ابن حزم استخرج ذلك من رواية مال الحديث وهو مستند ضعيف. تقولي هذا ما هو تقولي دي الله مرأك كن سمكي تيمكا رسال من فيكم مالا يتي ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين daga cikin hadisan da malamai wasu suka yi da'awa akan an yi watsi da su shine ainihin wato hadisin taimana zuwa ga bura ainihin sune waɗanda muka faɗi malaman da suka yi da'awar yawa nisfu bura ainihin ko rabin abin nan da yake da suna rabin zira'i malaman da suka yi da'awar an yi watsi ko an haɗu akan watsi da waɗannan hadisan malai yake cewa ainihin wato akwai malaman da suka haɗu akan cewa ko kuma suka yi fatawa akan cewa an haɗu akan ba a aiki da waɗannan hadisan sun waɗannan hadisan ga shi al'imamu abu dauda shi ya fitar da shi da ahmad da kuma al'imamu ainihin wato abin nan wani ne yake da suna al'imamu abdulrazzaq a cikin littafin shi al-musannaf musamman sai shi malai ya magana gaba ɗaya yake wa hiya tukhalifu sahiha thabita an ammar tare da cewa su ma fa an ce an ruwaito su daga ammar ne ko kun fahimta an ruwaito su daga ammar ne zuwa nisfu jira to amma yake sun saba abin da ya tabbata ainihin daga ainihin shi ammar din wannan ruwayan ammar shine bugun tafsir bugu so da ra'ayi a shafi fuska da kuma tafuka to sai kuma yana ne hadisu al-akal fi siyami ba'd al-fajr bayan al-fajr ya fito ko ya halatta a ci abinci ko bai halatta ba amsa ɗaya ce ita ce bai halatta ba to amma shi wannan hadisin abin da yake yana cewa ka riga ka fara cin abincin kafin al-fajr ya fito kana cikin ci sai al-fajr ya fito za ka bar ci din ko ba za ka bari ba hadisi yake ka ci gaba da ci sai ka samu wasu malamai suka ce an haɗu akan ayi watsi da wannan hadisin to kun fahimta tare da cewa shi wannan hadisin haƙiƙanin al'amari ya inganta babu tantama dangane da ainihin ingancin shi al'imamu ahmad da nasa'i da ibnu majah su ne suka ainihin wato ruwaito wannan hadisi ko kun fahimta da ma to malaman da suke magana dangane da ainihin wato rashin ko kuma haɗuwar malamai akan aiwatsu da shi sun dubi cewa abin da yake daidai a musulunci shine bai halatta a ci abinci ba bayan fitowa alfijir amma sun manta kamar da nake cewa ku rinƙa kuna lura don ku rinƙa gane me yake haifar da wasu kurakuran shine rashin tsayawa a lura shi wannan hadisin ne yake magana kai yanzu abin da kake magana alfijir ya fito to ba za a ci abinci ba shi ba hadisin abin da yake cewa ana cikin ci ne sai alfijir din ya fito don haka matsalolin ko a fiqhance ma sun sha bamban to tunda ka sun sha bamban to ba za ka ɗauko wannan ƙabilar ka hukunta hadisin da ita ba don haka gaskiya shi dai hadisin ya inganta kuma magana cewa ba za a yi aiki da wannan hadisin ba bata taso ba amma bari ka ji abin da malamin Abu Dauda da Nasa'i ya ce al-Imam al-Juzajani cewa ya huwa hadisin qad a'ya al-ulama a ma'rifatuhu wannan hadisi ne da malamai sun kasa fahimtar shi ya bai wa malamai wahala wajen su sarrafa ya za su yi da shi amma ni ina fahimtar abin da ya jawo malaman haka shi wata magana ce da malam Ghazali ya faɗi a cikin Ihya Ulumuddin ita ce idan ka sake wani ra'ayi ya shiga cikin ƙwaƙwalwarka yadda ku to in wani ra'ayi saɓanin shi ya zo sai ka gaza ba da wuri ya shiga ma balle ka fahimce shi in ba haka ba ka riga ka gamsu cewa in alfijir ya fito babu sauran cin abinci to wannan hadisin da yake ba haka yake cewa ba cewa yake in kana cikin ci to ka ci gaba saboda haka ashe abin da ya zauna a ƙwaƙwalwarka ba shi ne hadisin ya zo yake rusawa ba yana maganar ka fara cin abincinka sai alfijir ya fito to ci gaba can kuwa ba ka fara ba kuma alfijir ya fito to kada ka ci don haka ka'ida tana nan hadisi kuma yana nan to ya aka yi wannan irin hadisi fahimtar shi ta yi malamai wahala wallahi a'lam ni iyakar tunanina kenan don kuka duba so da dama a nan ma akan sami ire-iren waɗannan a irin waɗannan zamanin duk yadda za ka yi sai ka ji wani ya ce to amma ka ba saboda shi ya riga ya gama gamsuwa to za mu zo mu ci gaba da waɗannan tattaunawa a gobe in Allah ya so mu samu ainihin wato sauran ƙabaya ɗin mai yiwuwa in kuna ganin ko za ku ɗauka ko yi photo star ko kuma da yaya don matsalolin suna nan ainihin da yawa insha Allah ta'ala kuma babu mu tattauna su don mu bayar da amsar su baki ɗaya wannan yana daga cikin wurare kamar guda uku ko huɗu na cikin wannan littafin wanda duk da mun ce ba za mu tsawaita ba
amma za mu tsaya mu tattauna su gaskiya da dukkanin gamsassun bayanai. Anan ba mu saurara insha Allahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.